Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan lasiriyar Talata 2 ga watan Afrilun shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Far'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya. A birnin kuma su kuma za a saurare mu ta Alpha Radio ne. Yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakub Makili ne tare da Yusuf Aliyu Harande zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
To baba, Majalisar Dinkin Duniya ta ce yawan sauye-sauyen yanayi tare da fadace-fadace da kuma tabarbarewar tattalin arziki na taimakawa wajen samun karancin abinci. Kana kuma yau Talata ake sa rai shugaban Amurka Donald Trump zai gana da babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO.
Kanon labaran kenan. To bayan kun gama jin labarai kuma za ku ji cewa hukumomi a Najeriya na ci gaba da kokarin farauto masu garkuwa da mutane da ma wasu ƴan bata gari masu da fara mutane a Najeriya.
Wato waɗannan ake garin ƴan ƙananan shedanu ne. Waɗannan yawo suke suna cewa su ne commandant na civil defense wani jihar Nasarawa. Suna karɓan kuɗi a hannun mutane wa za su ba da aiki. To lokacin da labari ya zo mana sai muka fara neman su.
Jam'iyyar Adawa a jamhuriyar Nijar kuma ta bayyana zaɓen Bazoum Muhammad a matsayin ɗan takarar PNDS mai mulki a zaɓen 2021 na shugaban ƙasa. Ko shakka babu haka zai bata dama ta lashe zaɓen cikin sauƙi.
Shi dai wanda suka tsayar a matsayin ɗan takara cewa da shi Bazoum ɗin kowa ya sani ba zai kai labari ba. Shi ya sama yau muke ganin wasan za ta yi kyau sosai.
Mustapha Nasir Batsari kuma na tafi da shirinsa na noma tushen arziki. Amma za mu fara ne da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Majalisar Dinkin Duniya ta ce yawan sauye-sauyen yanayi tare da fadace-fadace da kuma tabarbarewar tattalin arziki da ake samu suna taimakawa wajen haddasa masifar karancin rashin abinci da ke shafar akalla mutane miliyan 113 a kasashen duniya daban-daban. A cikin rahoton ta na shekara-shekara na bana da ta aka gabatar, hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce daga cikin kasashen duniya 53 masu fama da karancin abinci da kuma kasashen da suka hada da Yemen, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da kuma Kinshasa da kuma kasar Afghanistan. Haka kuma hukumar ta ce shekarar da ta gabata ta 2018 ita ce shekara ta uku biye da juna da aka samu jimillar yawan mutane da ke fuskantar karancin abinci da suka haye mutane miliyan 100. Kada ko da yake shekarar 2017 ta fi muni da yake bayyanawa cewar da aka samu sama da mutane miliyan 124 masu fama da matsalar yunwa. A yau Talata ne shugaban Amurka Donald Trump ke shirin ganawa da babban sakataren kungiyar tsaro ta kasashen Turai wato NATO James Strasberg a fadar White House yayin da ake shirin samar ake soma shagulgulin cikar shekaru 70 da kafa ita kungiyar ta NATO wacce shugaba Trump ya sa sukar lamarinta a can baya. Trump ya jima yana caccakar kasashe da ke cikin kungiyar ta NATO akan cewar ba su ba da isasshiyar gudunmawa da ta dace. Yana mai cewa sun fi dogaro ne da ƙasar ta Amurka wajen samun kuɗaɗen tafiyar da ƙungiyar. A lokacin da yake yakin neman zaɓe a shekarar 2016, Trump ya baiwa mutane da dama mamaki lokacin da yake kalamin cewar ƙungiyar NATO ƙungiya ce da aka daina yayinta kuma ta tsufa. A daidai lokacin da ministocin kasashen Turai ke isowa nan birnin Washington domin gudanar da taron shagulgulin, masana na bayyana NATO a matsayin kungiyar da ta sami gagarumin nasara ta fuskar samar da tsaro a nahiyar Turai. A halin yanzu kuma babban jigon mashawarar kungiyar tarayyar Turai Mr. Michael Barnier ya ce Burtaniya na ci gaba da kusantar lokaci da za ta cimma burinta na ficewa daga kungiyar sai dai kuma har yanzu ba wata takamammiyar yarjejeniya da aka cimma akan yadda za a yi ficewar da yake jawabi a birnin Brussels. Bani ya ce har yanzu kasar ta iya fice, tana iya ficewa daga kasashen na EU ba tare da yarjejeniya ba, amma ya ce hanyar kawai da za a bi iya a fice ita ce guda ɗaya, shine idan majalisar dokokin Birtaniya din sun amince da tsarin da Prime Minister Birtaniyar Theresa May ta cimma da wakilan EU bayan sun share shekaru biyu suna zantawa akan lamarin. Labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Majalisar dokokin kasar New Zealand na yunkurin tsaurara dokokin mallakar bindiga a kasar tun bayan harin da aka kai a wasu masallatai biyu na kasar watan jiya. A yau Talata aka karanta shirin dokar a karo na biyu a majalisar dokokin kasar. Kudirin dai ya samu ƙuri'un amincewa 119 da kuma na rashin amincewa kwara ɗaya, wanda zai haramta ma mallakar bindiga irin ta sojoji da kuma irin wadda aka yi amfani da ita a harin da aka kai a ranar 15 ga watan jiya a masallacin An-Nur da na Linwood a garin Christchurch da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 50. Ministan 'yan sandar kasar Stuart Nash ya ce wannan harin ya nuna cewar mutanen New Zealand da dama na da muggan makamai. Sai dai kuma wani dan majalisa mai ra'ayin riƙau na kasar mai suna David Seymour ya yi soki yadda majalisan suka gabatar da wannan kuduri ga majalisar, amma dai Seymour bai samu damar kada ƙuri'arsa ba ta rashin amincewa da dokar. Lokacin ya kasance yana ganawa da manema labarai wanda bai samu damar bayyanar da na bai samu ainihin kada tashi ƙuri'ar ba ta rashin amincewa. A yau Talata majalisar dokokin Amurka za ta cimma matsaya ko ta aika da sammace ga Attorney General na Amurka Williams Burr da sakataren kasuwanci Wilbur Ross don su ba da takardun da za su bayyana shirin gwamnatin Trump na saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ko a'a a takardar ƙidayar da za a yi a shekarar 2020. Ross ya ce ya yanke shawarar hakan ne a shekarar da ta gabata biyo bayan neman hakan da ma'aikatar shari'a ta yi da zimmar tsaurar haƙoƙin zaɓe. Jihohi da kuma ƙungiyoyin masu kare haƙƙin bil'adama sun soki wannan lamari wanda suka ce zai sa baki a ƙasar, wanda kuma hakan bai yi daidai ba. Hakan kuma zai zama barazana da duk yanda ake so a san inda mutane suke a ƙasar ta Amurka. Muhimmancin ƙidaya shi ne a san adadin mutane da ke cikin ƙasar ba tare da la'akari da matsayinsu a cikin ƙasar ba, ko kuma neman sani ko baƙi ne ko kuma 'yan ƙasa.
Yusuf Ali Harin da ke nan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, batun satar mutane da yin garkuwa da su domin samun kudin fansa a Najeriya na ci gaba da zama babban kalubale. Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta ce ta samu rahotannin matsalan garkuwa da mutane da ma wasu ɓatagari da ake gudanarwa a faɗin jihar. Ga dai ƙarin bayani daga wakiliyarmu Zainab Babaji.
Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta ce ta samu bayanan matsalar garkuwa da mutane da wasu ɓatagari ke yi a faɗin jihar. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Filato DSP Theophilus Tena ya ce a watan Maris na wannan shekara sun samu rahoto da dama na waɗanda wasu suka zo har gida suka ɗauke su don neman kuɗin fansa.
What they normally do is that these criminals will go to people's home and take away somebody that is very vulnerable, that is so dear to their family, and then demand for ransom.
Yace abinda waɗannan ɓata gari ke yi shine sukan je gidan mutane ne sai su ɗauke wani da suka san yana da muhimmanci sosai ga iyalan, kamar yaran gidan, sai su buƙaci a basu kuɗi kafin su sake su. Kakakin rundunar 'yan sandan ya ce bisa bayanan da suka fara ganowa, mafi yawan masu garkuwa da mutanen ba su da nisa da iyalan da suke sacewan.
I want to also inform you that our own plainclothes detectives are there in these places. We have started getting information. We are profiling those suspects. Before you know, we'll arrest them.
DSP TOPF Tena ya ce ina shaida miki cewa jama'anmu da ke farin kaya suna wurare kuma sun fara samo muhimman bayanai da muke tattarawa zuwa nan gaba kadan zamu cafko su. Kakakin rundunar 'yan sandan ya ce jama'a su rika bada bayanai da zai kai ga kakkaɓe dukan ɓata gari da zaluntar jama'a ta hanyar kai rahoto wa jami'an tsaro da kiran lambar wayar kwamishinan 'yan sandan jihar kai tsaye. A jihar Nasarawa kuwa rundunar tsaron jama'a ta Civil Defense ne ta yi nasarar cafke wasu mutane da suka dade suna damfarar mutane a sassa daban-daban na Najeriya. Kwamandan rundunar Civil Defense a jihar Nasarawa, Muhammad Gidado Fari, ya ce cikin waɗanda suka kama hadda wani da yake sojan gona yake karɓar kuɗi wurin jama'a da sunan zai ba su aiki a hukumar ta Civil Defense.
Wato waɗannan yake garin 'yan ƙananan shaɗanu ne. Waɗannan yawo suke suna cewa su ne commandant na Civil Defense kuma na jihar Nasarawa. Suna karɓan kuɗi a hannun mutane waza su ba da aiki. To lokacin da labari ya zo mana sai muka fara neman su. To da yake shaɗanu ne sosai. In suka yi waya da kai yanzu a nan an ji makaɗan sai ka same su Abuja. Ba su da gida. Daga nan muka fara neman su. Kuma tracker ɗinmu Allah ya taimaka duk inda suka yi waya muna ganewa. Muna bai da su. Daga Abuja suka yi Kaduna, daga Kaduna suka yi Mina suka yi Suleja, daga Suleja suka yi Tafa, daga nan da suka je Taraba, Jalingo, daga nan Allah ya ba mu sa'a muka kama wasu a Kaduna, muka kama wasu su kuma a nan Tafa. To Allah ya sa dai yanzu mun kama su kuma za mu kai su gaban kuleman ta sabo.
Wasu da aka kama sun yi bayanin kan yadda suke gudanar da muguwar sana'ar tasu.
Wannan na je sha magani a gidan babanshi. Babanshi ya ce an kama shi maganin ciwon basa, ciwon sugar. Na ke shi police station an ce an tafi da shi Civil Defense an gwana a Sabo sai muna zuwa gida sai ba mai yana ta damuna zuciyana ce in baka je ka tamake shi ba in ka je ka ba magani watakila zai yi maka abin da ba za ka ji dadi ba. Ina zuwa kawai aka ce kai waye nace I'm so face I know before one night for Nigeria
yanda nake ni na ni hazan nake yi in bika kan hanya in tare ka in muka sallama ina tambayan gidan wane malamin wane wane mi wane idan ka yarda shike da idan baka yarda ban koma gefe ɗaya muka addu'a abin da kake da shi in ansa ba kwashi nake yawa addu'an da nake salamu alaikum wa alaikum salam ina tambayan gidan Hajiya Zainab wanda mijin take sai da alqur'ani ar me duguri idan ka ce baka sani ba tun da mu akwai wani aboki wanda muke tare da shi kaman wannan yanzu muna tare da shi in na dafa shi zai koro mu bayan ya koro mu zauna zai jawo mutumin yace zo mu je mu tambaya wani rana ne zamu yi sadakar nan kan daga nan ce sami gefe ɗaya ka zauna idan ka zauna gefe ɗaya daga nan shikenan zan ce to kai kana da makiya kai ma kana da makiya kwanan nan aka muka sata sai ce eh haka ne daga nan shikenan je ka masallaci ka je ka ebo ƙasa kan ka dawo na riga na lallaba na yi tafiya
yawaitar ayyukan bata gari a Najeriya dai ya sanya mutane da dama zama cikin fargabar abinda ka iya faruwa da su walau ga matafiya ko a gidaje banda rasa dimbin rayuka da a kullum ke salwanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla a gaishe ki Zainab Babaji. A jamhuriyar Niger kuma yayin da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ke ikirarin tsayar da Bazo Muhammad a matsayin dan takara mafi cancanta a kokarin ta na lashe zaben shugaban kasa shekarar 2021. Yan adawa a nasu bangare na kwatanta abin tamkar wani batan basira ce da zai sa jam'iyya mai mulki ta sha mummunar kaye a wannan fafatawar. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulemu Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rassan jam'iyyar ta PNDS tarayya daga sassa daban-daban a taron su na ranar Lahadin da ta gabata sun sanar cewa gamsuwa da cancantar Bazoum Muhammad ne ya sa suka yi na'am da shi a matsayin ɗan takarar su na zaben 2021, zaɓin da suke ganin sa a matsayin mafi a'ala a ƙoƙarin su na lashe zaɓe. Sai dai Habila Rabi'u na MPN kishin ƙasa na cewa batan basira ne ya zo wa jam'iyyar mai mulki.
Shi dai wanda suka tsayar a matsayin ɗan takara cewa da shi Bazoum ɗin kowa ya sani ba zai kai labari ba. Shi ya sama yau muke ganin wasan za ta yi kyau sosai saboda idan kuka yi lura kuka yi la'akari da jawabin shi ya nuna cewa abin ya zo mishi da bazata kasancewa yau an tsaida shi a matsayin dan takara saboda ya san bai da qualities bai da cancanta ta ya kasance dan takara ne duk wasu matakai ko kuma wasu sharuɗa da ya kamata mutum ya cika domin kasancewar wanda zai zama wakili na al'umma ta ƙasa bai da su bazu insha Allah ta'ala za su gane shayi ruwa ne idan lokaci yayi
to amma a cewar kakakin Fayyande Sarayya Alhaji Usmanu Muhammadu suna da kwalin gwiwa nasu gwanin zai kai labari
bazum in Allah ya yarda shugaban kasar Niger ne insha Allah
yan adawa na ganin kamar zaben nan na bazum faduwar hannu ne a gare ku
babu mai san talaka kasar ga wanda kai bazum ma wanda ya kai wannan zance bai san bazum ba muka san shi mu yan Fayyande Sarayya shi sa muka zabe shi dan mun san matsayin shi mun san zai iya kan gayya sannan waɗanda ke tsinkan wannan Musa abin da suke nuni
da ni dai yan adawar suka fara korafi akan wasu abubuwan da suke dauka a matsayin wani yunkurin murda zaben na 2021 Alhaji Dudu Muhammadu shine kakakin jam'iyyar RDR canji ta tsohon shugaban kasa Muhammad Usman
wannan dan takara na tarayya shine shugaban jam'iyyar tarayya shine ministan a cikin gida shine ministan da yake kulawa da hukumar zabe shine ministan da yake amsar sakamakon zabe shine ministan da yake kula da sarakin gargajiya to kai a irin wannan abubuwan kin yi gaskiya
kuma sani hukuma ce mai zaman kanta ba ta karkashin minista na cikin gida sannan ba shi bace kula da sakamakon zabe sai ni ke kula da amsar sakamako na zabe kuma ina tabbatar maka da cewa ba zan matsayin shi na dan takara ai ba bako bane na yin marabus a bisa makami wanda ya rike a jami'ar Fayyande Sarayya da yan tarayya mu mun san doka ba za mu taka doka ba har abada
jami'ar Fayyande Sarayya wacce za ta cika shekaru 10 akan karagar mulkin nishar a watan Afrilun 2021 na fatan lashe zaben da ke tafe domin dorewar abin da take kira ayyukan da shugaba Isuhu ya kaddamar a zamanin sa yayin da yan adawa ke ganin su za su yi nasara a wannan fafatawa don kawo ƙarshen abin da suka yi wa lakabi da mulkin kama karya Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Kuma da lagaida Salimu Muni Barma waɗannan shirye-shirye da yana zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ku karfe 11 ne da minti 17 na safe a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustafa Nasiru Batsari zan gabatar to a shirin na yau zamu leka ne can jihar Borno domin jin halin da masu sana'ar kamun kifi na tafkin Chad ke cikin wani hali a sakamakon tashin hankalin kungiyar Boko Haram
domin wannan rikicin ya kawo duk inda dai ake shiga a kamun kifi din yawanci gaskiya yanzu babu
sannan daga bisani mu koma gandun dajin nan na garin kamfanin Bobi domin jin ci gaban bayanin kwamishinan gona na jihar Niger akan ziyarar ministan gonan Nigeria a wannan gandun daji
wato akwai wani sample da aka zo mana da shi na rugagen Fulani na kasar Kenya to ina ganin irin shi ne za a zo a gina Fulani mazauna gurin ne yanzu dadkun
ayi saurare lafiya to madalla Bari mu dauko shirin daga can jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya zanta da shugaban kungiyar masunta na yankin Tafkin Chad Alhaji Abubakar Gamandi akan halin da suka shiga a sakamakon tashin hankalin kungiyar Boko Haram
to gaskiya halin yanzu sana'an ka ai kusan a ce babu ita ma domin wannan rikicin ya kawo duk inda dai ake shiga a kamun kifi din yawanci gaskiya yanzu babu zaman lafiya to ya sa dukan bar wurin kusan sana'ar ma sai a ce babu ita gaba daya in dai ba irin dan kogi haka kadan da ake dan shiga na dan lalamuwa ba haka mutane da yake ba su iya su zauna haka ba abun za su yi ba
ka ce kamar babu ita kamar an dakatar da kuni daga wannan sana'ar ko kuma kifin ne babu ko kuma ruwan ne babu
a kifi akwai fiye da duk yadda mutun ya taba sanin shi a da dan a tarihi yanzu kifin da yake tafkin Chad ba a taba cewa ma akwai kalan shi ba a yanzu irin yawan shi din wanda yake da domin shekaru da aka yi ba a kama shi ya taru sai dai sanadiyar rikici ko kuma ya matsi da ya samu shi wannan tafki din sai ya zama su jami'an tsaro suka hana mu shiga makama kifi din ko mu sawo domin gudun kada ya zama shigar mu din ta sa su Boko Haram sun samu karuwa da shigar mu ko kuma mu masu rayukan mu wurin shiga din ko kuma shigar mu din ta sa ta hana sojoji yin aikin da yake gaban su din domin muna tsakanin su da Boko Haram din to shi yasa sai jami'an tsaro suka dakatar da mu akan cewa kada mu shiga kama kifi ko saya a cikin wannan tafki din sai sadda aka samu zaman lafiya sannan kuma sai su ba mu izini mu ci gaba sana'o'in mu kamar yadda muka saba din
ganin cewa kamar su jami'an tsaro sun yi kirarin cewa an kawo karshen ko kuma an kokarin cin karfin waɗannan da ake zani ayan kungiyar Boko Haram ke kai hari a wannan yankin na tafkin Chadi magani kamar za a iya cewa kuma tunda kuna magana cewa har yanzu akwai wannan barazana ba kamar za a tare da sauraron rina akaba ganin cewa su suka hana ku wannan dama
eh gaskiya akwai sauraron rina akaba kam dan a ce an kare gaba daya ba zai yi ba kuma kamar da suka fadi cewa sun ci karfin su tabbata an ci karfin su din dan in ka duba yanda suke da gaskiya an ci karfin su amma har yanzu a ce an kare gaba daya yadda mu zamu iya shiga mu kama kifi ayi kasuwanci yadda aka sani a dadin to gaskiya har yanzu ba a kai ga wannan lokaci din ba wanda yake an kai ga wannan lokaci ina ganin su jami'an tsaron sun yi cewa yanzu eh lalle sun kimtsa sai mu shi Allahu Allah ya tabbara ya
To a mako mai zuwa cikin ikon Allah za ku ji ci gaban wannan hirar amma yanzu bari mu bi kwamishinan gona na jihar Niger Alhaji Haruna Nuhu Doko domin jin ci gaban bayanin da ya fara a makon jiya game da ziyarar ministan gonan Najeriya Mr. Audu Obi a babban gandun dajin nan na garin kamfanin Bobi da ke cikin jihar Niger
ya ce zai turo da kamfanin da zai sarrafa naman shanu wanda zai gina a nan kamfanin Bobi mamako ya rika daukan dabbobi zuwa sayarwa Port Harcourt Lagos Enugu sauransu a nan kamfanin Bobi za a bude kasuwa a sayar da shanu na a yanka illa iyaka a kai musu nama tsaftatacce na sayarwa
filanin da za su ci amfanin wannan daji na kamfanin Bobi dole sai yan asalin jihar Niger koko baki daga wasu wurare daban-daban za su iya su zauna a wannan wuri
eh yanzu dai mun fara da wayanda ke zaunannun gurin saboda mun riga mun dauki census din su mun san ko gidaje nawa ne na fulani ke kamfanin Bobi kuma su ne muke kokarin a tsugunar da wannan sababbin rugage da za a gina wato akwai wani sample da aka zo mana da shi na rugagen fulani na kasar Kenya to ina ganin irin shi ne za a zo a gina fulani mazauna gurin ne yanzu da tukun kafin kila mu hanshi baki
yanzu kaman fulani nawa ke gurin wanda kuka kaddidige
eh muna sa ran akwai magidanta kaman 1600 cikin dajin Bobi shanu kuwa akalla ba kasar ba kila za a samu kaman 7,000-8,000 na'am cikin wannan dajin saboda murabbi 32,000 ne shine mafi girman dajin gwamnati a Najeriya
ya to kaman zuwa yaushe kuke ganin komai zai kan kama gaba ɗaya babku da sauran wani abu da za ku yi a wurin kunin ga kun kammala
wato shi wannan aiki ba aikin da za a ce an shi yau ko gobe an kare bane a aiki ne za a ci gaba daga nan har lokacin da wurin nan ya rayu ya zama birni Fulani suka tabbatar da cewa yanzu kan sun tabbatar da su yan kasa ne
to jama'a yau ma dai iya abinda za mu iya kawo muku kenan sai wani mako cikin ikon Allah yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da Haruna Dauda biyu da ya bada gudunmuwa a wannan shirin da Majuli Gresham mai hada sauti Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
cewa da Allah a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan shiri da ya kawo mana. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Isuhun Dilafaki a jihar Kaduna. Yace muna roƙon Allah ka baiwa rundunar sojojin ƙasar mu Najeriya nasarar kawo ƙarshen masifar da ke faruwa a jihar Zamfara da ma sauran sassan ƙasar da ke fama da fitintunu. Amin. Shi ma Aminu Kano mai da garko cewa yayi. Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku bani dama wajen jajantawa al'ummar jihar Zamfara bisa kisan gillar da wasu ƴan bindiga dadi suka yi wa al'ummar. Allah ka bayyana su ka kuma kiyaye ƙara afkuwar hakan a nan gaba. Amen. Wasiƙa ta gaba kuma cewa tayi fatan alkhairi gare ku VOA Hausa. Hakika ma'aikatan gidan yari wato prison service suna cikin wani hali na kuncin rayuwa tare da iyalansu sakamakon rashin samun haƙoƙinsu daga magabatansu. Dan haka muke kira ga gwamnatin shugaba Buhari akan ta gaggauta bincike dan gano abin da ke faruwa a wannan bangaren. Sako daga Fatima Sade Sa'idu Daura. Shi kuma Abubakar Kawo Girgir cewa yayi. Matasa mu ne fa manyan gobe. A saboda haka ya kamata mu yi wa kanmu fada. Mu guji shan miyagun kwayoyi da ba su da wani amfani a gare mu. Face jefa mu cikin mawuyacin hali da kuma tabuwar hankali. Wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga Hadiza matar mai kayan miya Oji Cottage Gombe. Ta ce to al'umma ƙasar Jamhuriyar Niger, da fatan za ku bi cancanta a zaɓukan ƙasar ku da za a yi. Kada ku bari a yi maku ɗauki ɗaura kamar yadda ake yi a wasu sassan ƙasashen Afirka daban-daban.
Madalla yanzu kuma mun kai ga labarai a takaice.
To baba a takaice, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan sauye-sauye yanayi tare da fadace-fadace da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki da ake samu suna taimakawa wajen haddasa masifar ƙarancin rashin abinci da ke shafar aƙalla mutane miliyan 113 a ƙasashen duniya daban-daban. A yau Talata ne shugaban Amurka Donald Trump ke shirin ganawa da babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO James Stolberg a fadar White House yayin da ake shirin soma shagulgulan cika shekaru 70 da kafa kungiyar ta NATO wacce shugaban Amurka ya sha sukar lamarinta a can baya. Alhakin a halin yanzu kuma babban jagoran shawartar kungiyar ta Turai EU Michael Barr ya ce Burtaniya na ci gaba da kusantar lokacin da za ta cimma na ficewarta daga kungiyar, sai dai kuma har yanzu ba wata takamaimiyar yarjejeniya da aka cimma akan wannan tsari. Majalisar Dokokin Ƙasar New Zealand na yunkurin tsaurara dokokin mallakar bindiga a ƙasar tun bayan harin da aka kai a wasu masallatai biyu na ƙasar a watan jiya. A yau Talata aka karanta shirin dokar a karo na biyu a Majalisar Dokokin Ƙasar. Ƙudurin dai ya samu ƙuri'un amincewa 119 da kuma na rashin amincewa ƙwara ɗaya, wanda zai haramta mallakar bindiga irin ta sojoji da kuma irin wadda aka yi amfani da ita da aka kai hari a masallacin An-Nur da kuma masallacin Linwood da ke Christchurch a ranar 15 ga watan da ya gabata, yayin sanadiyar mutuwar mutane 50.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai can da daddare za a ji mu da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wanda ya taimaka muka gabatar da shirin wato Yusuf Ali Harande da kuma wacce ta shirya ta bada umarni Julie Gresham da injiniya na wannan lokaci Mr. Jonas Baba ya kuma kiri ne daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka nake sallama da ku. Sai anjima amma a dakaci shirin yau da gobe.